Malam Nasiru, shin me ake ciki ne yanzu?
Duka alhazai musamman ma waɗanda wannan lamari za a ce ya shafa na ƙasashe, nanan suna ɗaukar sunayen dukkanin alhazansu da zagayawa asibitoci saboda gano yawan mutanen da suka rasa sakamakon wannan turmutsutsi da ya yi sanadiyar sake mutane zuwa yanzu dai 700 kenan da 17 da aka tabbatar da su rasa rayukansu.
Kamar misali za a nan Saudiya, akwai wani abu da hukumomi suka yi akan misali tare yuwar kara ofisa misali?
Yanzu haka tun daga asuba din nan kenan naga jirage masu saukar angulu suna ci gaba da zagayawa saboda duba wato sassa da su alhazai ke bi don ci gaba da jifar shedan a wuni na biyu kenan. Naga su alhazan kansu yanzu sun dauko wata dabara musamman ma mata da suke tafiya jifar da wuri, yanzu haka ga su nan suna ta wucewa suna kokari kafin mutane wato yawanci su farka su kama hanya zuwa jifar. Rigaya sun yi nasu sun dawo sun gama. Kazalika kuma an kafa kwamitin bincike na nan take don bincika wannan al'amari saboda kiyaye aukar wannan.
Yanzu na ji karar jiniya, kana kusa da wurin ne?
Eh, kwarai da gaske wannan ma wasu motocin kiwon lafiya ne suke wucewa saboda da zarar wani abu ya faru kenan kawai shi kenan sai a sanya marasa lafiyan a ruga da su don ba su taimakon gaggawa.
To an ce wannan abu da ya faru yawanci ya shafi masu hannu da shuni a wurin, menene gaskiya wannan?
Ba lalle bane a ce ya shafi masu hannu da shuni, sai dai ya faru ne a dabda tantunan su masu hannu da shuni. Su tantunan masu hannu da shuni nan suna dabda inda ake jifar shedan din ne. Yayin da su kuma na talakawa sun kwanta zuwa tsawon kilomita 7 daga wajen jifar, wannan ya saka sai su talakawa sun biyo ta bakin tantunan masu hannu da shunin kafin su wuce su yi jifar. Shi ya sa wannan lamari wajen magama kenan a wajen tantunan su masu hannu da shunin wannan waƙiya ta uku.
Shin akwai waɗanda aka fidda misali aka ce ga sunaye waɗanda abin ya faru da su ƴan Najeriya?
Usman su jami'an hukumar alhazai da jami'an Najeriya sun zo sun yi taro a nan tantunanmu inda basu fidda waɗansu sunaye waɗanda suka ci ga waɗanda suka rasu ba. Wato sai zuwa yau watakila in an gama zagayawa an ƙara tantancewa sannan za a fidda waɗannan sunaye. Amma babu shakka sunan Chief Professor Tijani Almisin, ita shahararriyar ƴar jarida Bilkisu Yusuf, har yanzu su ne sunayen da muke ta jin tabbas cewa Allah ya musu rasuwa.
Bilkisu Yusuf sunanta na ciki?
Kwarai da gaske sunanta yana cikin waɗanda aka ba da labarin ta rasa ranta sakamakon wannan turmutsutsin. Ko babu wani labari da ya canza in ka ɗebe wannan. Sannan kuma wasu jami'ai sun tabbatar da ko da yake alƙaluma ne za su ce ko kuma ba wai sanarwa ce ake fitar ba. Cewa ƴan Najeriya din kusan mutum 30 ne suka rasa rayukansu a sakamakon hatsari da ya auku.
Ya zuwa yanzu wannan hatsari da ya faru menene ake ciki?
Wannan abu ya faru gaskiya gabradi ya zo daga tata kuma ba shakka abu ne mara daɗi.
Adadin ƴan Najeriya nawa ne suka rasu a cikin wannan hatsarin abu da ya faru?
To gaskiya ba za mu iya faɗa ba. Har yanzu abin nan ya faru jiya kuma da rana. Ana ta ƙoƙari a tantance kuma su kansu gwamnatin Saudiya din suna ta ƙoƙari tunda su ma suna buƙatar lokaci domin su tantance su wawware a gane wannan waye wannan daga ina ya fito domin a sanar da mu kanmu a nan kuma mu sanar da ragowar hukumomi na ƙasashenmu da sauransu.
An ce akwai Farfesa Tijani Almiskin cikin waɗanda suka rasu da kuma maganar Bilkisu Yusuf, menene gaskiyar wannan?
Kamar yadda nace abu ne ba za a saurin gasar da hukunci ba har sai lokacin da aka tabbatar cewa ga abin da aka gano ko ga abin da aka gano da waɗanda suka rasa rayukansu.
To akwai abin da hukumomin Najeriya suke yanzu a kai?
Sosai kwarai da gaske. An kira mu daga nan ma'aikatar hakuri ƙasashen waje kuma daga can fadar shugaban ƙasa an kirawo a ba da shawarwari ko kuma ana tambaya akan wannan al'amari.
Da wani kira kuke da shiga alhazan da suke mahajjata na bana musamman kan wannan abu da ya faru da kila wani abu da kuke son ku je hankalinsu a kai?
Na farko alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda, ba ma irin lokacin da rana ta ƙwallo. A Saudiya yanayi yanzu ba ya da kyau, ana zafi matuƙa da gaske. Su fito ba sai lalle an ci zawali ba, duk abin da zai kawo rashin lafiya ko rashin rai to addini ya kawo sauki ta tare da shi. Duk lokacin da a fita alhazai su ƙoƙari su fita a rukuni duk gaba ɗaya su san juna. In an je an gama jifa su a haɗu waje guda yanda har a gama gaba ɗaya kuma a koma waje guda ɗaya. Ko wani abu ya faru ko wani ya ɓace za a iya gane waye wannan. Duk alhazin da zai fito jifa ya yi ƙoƙari ya fasali ya riko ruwa a hannunsa kwalba biyu inda hali zuwa uku
me yasa
abin da yasa saboda zafin da ake yi yana sa nan da nan mutane suna jin kishirwa kishirwa kuma wanda in ta tsananta za ta iya barazana ga rayuwar mutum
muna godiya sosai ambassador Ahmad Umar
wallahi sai Allah ya zanda tsare su Allah kuma ya zama Allah sai Allah kuma ya sa ayi rago aikin da ya rage lafiya assalamu alaikum
duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa ga gaba